Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar je jima'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba Trump a watan Janairu, cewa Michael Flynn, mutumin da Trump ya nada a matsayin mai bada kasa shawara kan tsaro, na iya fuskantar bukatar yayi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi wa wasu kasashen waje. Mai magana da yawun Trump, Sean Spicer, ya ce ba a sanar da shugaban kasa tun daga farko ba cewa Flynn na da wata alaka da kasar Turkiya, wadda ta biya kamfanin Flynn din $530,000 a bara. Flynn, wanda wani janar din sojan Amurka ne da yayi ritaya, ya shaidawa ma'aikatar shari'a a wannan satin cewa a bara ya tsaya ma kasar Turkiya. Gabanin nan Flynn ya shaidawa majalisar tarayyar Amurka cewa ya tsaya ma wani kamfanin kasar Netherlands bara, to amma bai ambaci aikin da ya yi ma gwamnatin Turkiya ba kamar yadda dokar Amurka ta tanada. Flynn ya gabatar da bayanin ne daga bisani. Flynn ya zama mai baiwa kasa shawara kan tsaro ne bayan da Trump ya zama shugaban kasa a ran 20 ga watan Janairu, to amma kasa da wata bayan nan sai aka kore shi. Jami'an fadar White House sun ce Flynn bai sanar da mataimakin shugaban kasa Michael Pence cewa a bara ya gana da jakadan Rasha a Amurka ba, yayin da tsohon shugaban kasa Barack Obama ke bisa mulki. Daga bisani dai an bayyana cewa Flynn da jakada Sergey Kislyak sun tattauna game da takunkumin da gwamnatin Obama ta kakaba ma Rashar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi Litini bayan hutun tsawon makonni 7 na jinya a kasar waje. Buhari ya koma Najeriya jiya Juma'a, ya kuma jawabi ga kasar a karon farko tun bayan tafiyarsa London ranar 19 ga watan Janairu. A jawabinsa, shugaba Buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar Najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki. A halin da ake ciki kuma, babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP a ta bakin shugaban kwamitin amintattunta Sanata Walid Jibran ta yi ma shugaba Buhari lale marhaban, tana mai yin tir da duk mai sukar jinyar da Buhari ya yi. Nasiru Adamu Elikaya, gare ka.
Mu mutanen jam'iyyar PDP muna farin ciki da dawowar Muhammadu Buhari kasar nan lafiya. A kullum mu muna masu masa addu'a a kowane taron da muka yi, muna fara da addu'a mu roƙi Ubangiji Allah ya bashi lafiya domin ya taho ya ci gaba da mulkin Najeriya. Allah Ubangiji ya dawo mana da shi, kuma na fata Allah zai ƙara masa lafiya. Allah ne yake rayawa, Allah ne yake kashewa. Saboda da haka idan ɗan uwanka yana cikin farin ciki ka taya shi farin ciki, idan yana baƙin ciki ka taya shi baƙin ciki, yana rashin lafiya ka roƙo masa Allah ya kawo masa sauki wannan rashin lafiya.
Hamza Wali Jibrin, wannan ya nuna jam'iyyar PDP dai hamayyarta bata shafi maganar jinyar da shugaban kasa ya je London ba.
Ai, wannan mu ba mahaukata ba ne. Duk mutumin da ka ga yana adawa da rashin lafiya bai cika ɗan adawa ba. Buhari, waɗansunmu da muka san shi wanda muna jam'iyyar PDP, mu ba mahaukata ba ne, mun san gaskiya kuma mu faɗe ta gaskiyar ne, mun san kuma ƙarya mu guje ta. Ƙarya ce a cire mu cikin masu adawan banza na rigima na haɗa fitina na zagin shugabanni, an ce ka bi shugabanka a kowane lokaci. Saboda haka mu adawan mu yana nan, amma ba adawan rashin lafiya ba.
To a gaida Nasiru da wannan rahoton. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ta buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya su 46 da gwamnatin Obama ta naɗa da su gaggauta murabus. Ba sabon bane sabuwar gwamnati ta buƙaci wasu masu muƙamin siyasa su aji aiki. To amma irin yadda wannan umarnin ya zo kwatsam da kuma yawan mutanen da ake buƙatar su aji aikin abu ne da ba a saba gani ba. Sarah Isgus Flores, wata mai magana da yawan ma'aikatar shari'a, ta ce murabus ɗin da aka umarci a yi, wanda zai fara aiki zuwa ƙarshen ranar jiya Juma'a, an buƙace shi ne saboda a samu shimfiɗa ta bai ɗaya ga sabuwar gwamnatin. Ta ce kafin a samu sabon madadin alƙalan, wasu alƙalan dindindin da ke ofishin Attorney General ɗin Amurka za su ci gaba da ayyukan da suka shafi bincike da gabatar da ƙara da kuma tauna tsakuwa ga masu aikata manyan laifuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar dala biliyan 4.4 zuwa watan Yuli don hana annobar yunwa addabar ƙasar Yemen da Sudan ta kudu da Somalia da arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien, wanda kwanan nan ya je ya wato ziyarar gane wa idansa waɗannan ƙasashen, ya gaya ma mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a cewa wato waɗannan ƙasashen koko mutanen waɗannan ƙasashen na tsananin wato suna fuskantar tsananin yunwa matuƙar ba ɗauki mataki ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Da ba ta jura mu taro Kaduna.
Jami'a na sarrafin ƙasar Dauna don biyar da manyan maza kan jiji kan atiku. Ya gadi mulkin ƙasa tun gashe mu, murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mungo da Allah.
An ce mutan bindo an ba su mulkin su.
An ba su mulkin su mu ma a ba mu. Kai duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu mungo da Allah.
An ce mutan bindo an ba su mulkin su.
An ba su mulkin su mu ma a ba mu. Murna muka yi duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu mungo da Allah.
Sa'an nan mutan gana an ba su mulkin su.
An ba su mulkin su mu ma a ba mu. Murna muka yi duniya ta yi daɗi.
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai magana akan bullo da sabon tsarin rigakafin cutar shan inna da aka yi a jihar Neja domin isa ga yaran da suke zaune a wurare masu wuyar isa yayin rigakafin wanda ake cewa hard to reach area a turance. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan kyakkyawan tsarin rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a jihar Kano. Rahotonmu na uku zai mana magana ne akan shawarar da wata kungiya a jihar Bauchi ta baiwa yan jarida da su baiwa wayar da kan mata masu juna biyu da kula da lafiyar kananan yara fifiko. Rahotonmu na hudu zai magana akan matsalar cutar nan ta tamowa da rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ke kawo yara kanana. Rahotonmu na biyar wanda shine na karshe zai mana magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Illolinta da yanda za a kare kai daga kamuwa da ita. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Allah ya jaya ma Allah da mulkin su. Allah da mulkin su mun ma ba mu murna mu kai duniya ta yi dadi. An ba mu mulkin mu da Allah.
Hulka gabal ga su Allah da mulkin.
Tunda Allah da mulkin su mun ma ba mu. Inda biyayya ka saba da mulki nan zuriya ta yi daidai a bata.
Zama bauna lugan da ya zo kasan ne.
Iyayen mu sun bi shi daidai wajen.
Ka ji daɗin zama tare.
Ko can biyayya idan an biyayya zama ba ya ɓaci. Murna mu kai duniya ta yi daɗi. An ba mu mulkin mu ko da Allah.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja sun bullo da wani sabon tsarin da za a tabbatar an yi aikin rigakafin cutar shan inna a wurare masu wahalar shiga a jihar a kokarin da ake yi na fatattakar cutar polio a Najeriya baki daya. Mustapha Nasiru Bakari na da cikakken rahoto.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya na Uzo, ya ce bullo da wannan tsarin ya zama wajibi gare su bisa la'akari da yadda jihar Niger ke da manyan dazuzzuka da kuma koramu masu wahalar shiga a duk lokacin aikin rigakafin kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Harkokin da muke yi a nan primary healthcare ya zamana ana yin shi yana cikin da abubuwan da muke yi ba kawai zuwa namu asibitin bane na shiga cikin gurin da wahala din nan a shiga. In alal misali kola yanzu UNICEF da su suke yi ba da support na wannan sun gama zai zamana abinda mu yan jihar gwamnati suna yi da kansu kenan. To ana kiran shi hard to reach. Wannan program ne wanda yake ya nuna mun samu ci gaba sosai a game da rigakafi.
Kuna da wurare masu wahalar shiga rigakafi ne a Niger?
Ai kaga shi mu nan jihar Niger saboda fadin shi kasan yana da yawa mutanen suna sun barbazu akwai muna da hard to reach wurin da yake da wahalar shiga da yawa fiye da kowane jiha a nan Najeriya. To wannan yasa indai muna son mu samu shigan mu samu mutanen da muke so sai mun shiga duka wannan wuraren kafin mu samu lambobin da ya kamata mu samu yara duka kowa ya samu rigakafi.
A ƙarƙashin wannan shiri dai akwai ƙara yawan ma'aikatan da za a ba su horo na musamman akan aikin rigakafin a wurare masu wahalar shiga a jihar Niger.
Bayan kuma samun ma'aikatan dole mu yi musu training a koya musu to zai koya musu aiki.
Yanzu wani kira gare ka ga jama'a musamman wajen ba ku haɗin kai don samun nasarar rigakafin.
To lallai na ɗaya muna so a ci gaba da bamu goyon baya da ake yi bamu su kuma mutanen manya-manyan jama'o'i a kowane anguwan da muke samun goyon baya su ci gaba da bamu wannan goyon bayan. Muna neman kuma yadda da ganewa idan muka zo da wayannan sababbin shirye-shiryen na ɗaukan sababbin wanda za mu koya musu aikin da za su ci gaba a bamu goyon baya. Muna dai so a bamu zaɓi mutanen da muke so mu zaɓa saboda yin aikin mu tabbata su ne za mu samu koyar musu aikin su yi.
Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Biyo bayan samar da kyakkyawar tsarin allurar rigakafin yau da kullun da aka bullo da shi a jihar Kano, an shawarci sauran jihohin Najeriya da su kwaikwayi jihar ta Kano domin cimma nasarar aiwatar da rigakafi a jihohinsu, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ne ya bayyana haka yayin tattaunawa da shi akan yadda shirin rigakafin yau da kullun ke tafiya a jihar Kano.
Allurar rigakafi ta polio da allurar rigakafi ta yau da kullun, irin wannan allurori suna samun gagarumin gudunmawa ko hobasa daga bangaren gwamnati. Yanzu muka gama magana akan bangaren polio, irin gagarumin shirin da gwamnati take yi da sauran ma'aikata. Irin wannan hobasan da muke samu daga wajen gwamnati a bangaren allurar rigakafin polio, muna samun makamai kuma ya dara shi a bangaren alluran yau da kullun. A gaskiya in zan kwatanta, kowace daga ciki tana samun babban hobasa daga bangaren gwamnati. Abinda gwamnati ta bullo da shi saboda a samu a cimma wannan yarayan kasa da shekara daya, duk ward dinmu gwamnati ta samar da abin da muke kira SDD, irin wannan furinje masu amfani da hasken rana, ta kai su ward dinmu. Yanzu can da nake maka, fiye da ward dinmu guda 399 suna da wannan furinje masu amfani da hasken rana. So in ka duba wards din da bamu da shi kadan ne daga ciki. Sannan kuma gwamnati tana so ku kuma ta tabbatar da cewa kowane asibiti komai lungunsa an kai masa allura. Yanzu ba zancen asibiti ya zo Kano ko ya zo Karama kuma ya dau allura, komai lungu za a dauki allura a kai masa. So abin da ya rage yanzu kawai shine iyayen yara su tabbatar da cewa suna daukan yaran su yan kasa da shekara daya, suna kai su asibitocin nan ana yi gabatar da allurar rigakafin nan. Allurar rigakafin nan na yan kasa da shekara daya iyayen mu duk sun san su, sun san amfanin su, sun san illar da suke haifarwa idan har aka ce sun kama yaran nan. Ba za mu manta da irin illar da ciwon kyanda ko ciwon shawara ko ciwon shan inna da sauran irin wannan ciwukan na wanda suke wa yara illa suke wa yaran mu ba. Kuma kullun kiran da muke shine rigakafin nan yafi saukin samarwa, kuma yafi sauki akan su iyaye su gabatar wa da yayan su akan a ce cutar ta sami yaran nasu kuma ana so a ce ana neman magani. So kiran da muke shine a tabbatar da ana zuwa asibiti mafi kusa ana samar da wannan ana karbar wannan rigakafi na yan kasa da shekara daya.
Asibitoci nawa kuke gudanar da wannan shiri?
Muna da asibitoci fiye da 1,000 a Kano inda muke gabatar da wannan shiri. Kuma ba karin bayanin ma da zan yi shine duk asibitocinmu na gwamnati, muna gabatar da allurar rigakafi. Yawancin asibitocinmu na kuɗi muna gabatar da wannan allurar rigakafi. So muna gabatar da allurar rigakafi asibitocinmu na gwamnati da na kuɗi.
Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Bauchi, ƙungiyar Mamaye da ke fafutukar inganta lafiyar mata masu juna biyu da yara ƙanana ta shawarci 'yan jarida da su baiwa labarun da suka shafi lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara fifiko domin ceto su daga halin da suke ciki. Wakilinmu Amina Abdullahi Girbo na da rahoto.
A wannan makon kungiyar Basam a ƙarƙashin kwamitin ta na KMC ta yi zama da 'yan jaridu inda na zanta da shugaban Basam a jihar Bauchi Madam Black Absa da ke gidan talabijin na ƙasa reshen jihar Bauchi.
Kuma makasudin wannan taron shine don 'yan jarida su sanya za su rinka bada rahotannin al'amura da suka shafi mata da kuma ƙananan yara. Ƙididdiga ya nuna cewa lallai akwai high rates na mace-macen yau kasa da na mace-macen yara da kuma mata ƙanana. Idan 'yan jarida ba su ɗauki wannan abun suka dinga rahotanni a kai ba za a sani ba. Daga mace kin gane kina da juna tun kafin ki kai sati 20 ki je ki rijista wani duk asibitin da yafi kusa. Sannan kuma akwai amfani domin mutane su rinka ba da jini domin jini ya yawaita a asibitoci. Don idan mata ta zo naƙuda ko ta zo a mata aiki zai iya zamana ta samu zuban jini. Idan babu jini za ta iya rasa ranta a wannan sakamakon. Na biye kuma da shi muna so ne gwamnati ta yi kokari ta dibi ma'aikata don akwai karancin ma'aikatan kiwon lafiya. Shin kan mata masu cikin nan in an ce ba su zuwa awo me ke hana su zuwa awo? Dole mu yi magana. Idan ana samu mutumacin yara dole mu yi magana akai domin yara mun san dai ba su da baki ba su iya magana ba. So yawanci ana damawa ba tare da su ba. So ya kamata in jaridu su ba da murya ma mata da kuma yara.
Madam Black Absa kenan. Na zanta da shugaban mamaye Gideon Popti.
Yan jaridu su suna nan akan gaba wanda ya kamata suna wallafa kuma suna ba da mutane labarai yadda ya kamata game da yadda zamu cece rayukan mata da ƴaƴa a wata wurin aifuwa. Yan jaridun nan suna aiki tsakanin su da Allah ba wai sai an biya su ko kuma sun jira cewa sun wani abu a lokaci da yawa tun kafin ma mu kira su ma sai kaga cewa sai sun dauki labarai hasar ga sun watsa fi a shawuraren da suke aiki gaskiya mun gamsu sosai.
Shugaban mamaye Evidence for Action kenan a jihar Bauchi Gideon Popti. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Likitoci a jihar Maradin Jamhuriyar Niger na ci gaba da fadakarwa game da kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Wakilinmu na jihar Maradin Jamhuriyar Niger Shaibu Mani na dauke da rahoto.
Ko kaman ta kai ga inda ba a so waɗanne irin matakan rigakafi ne suka dace da bil'adama ya dauka domin tabbatar da kariya da cutar zazzabin cizon sauro ga mata ya zuwa ƙananan yara? Malam Musa Daladi da likitar Sule Dangara.
Masassarar cizon sauro ta zama endemic a cikin ƙasarmu, me ya haka nan kenan? Ta zama abu ne wanda ake samu yau da kullun rani da damuna da sauransu musamman cikin birane. Faɗuka tashin da ake kamar yadda mutane suka sani ana ta yaƙi da masassarar cizon sauro wadda ta dan rage kama ba kamar shekarun baya ba. Yin yakunan guda uku dama abu ne wanda muka sani, wato kwana cikin gidan sange mai magani wanda ana kira maza da mata da yara ko ne kwan cikin gidan sange, kuma ma an shi san mace mai juna biyu ta kwan gidan sange kullun da kullun har lokacin da ta yi har lokacin da ta yi namiji kai kullun. Kenan kwana cikin gidan sange mai magani shine matakai. Faduka tashi na uku shine kuma tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli kowa ya santa, kuma ka tsaftace muhallinmu abu ne wanda zai rage mamu yaduwar masassarar cizon sauro. Yannan na ƙarshe shine yaki da sabran shi da kanshi wanda ake ke sa dan heshi wani shaltox wani igiyar leko duk da sauransu dai wanda za a dubara a kashe sabran ko a kashe yan shi haka.
Ko bayan haka wanda tanadi aka yi mamata masu ciki ya zuwa ƙananan yara domin nisanta da illolin cutar zazzabin cizon sauro. Malam Musa Alladi sai ya kada baki cewa
aka samu wani magani wanda za a ba yara kankana da damuna ɗan ƙasa ga shekara biyar saboda in sun sha wannan maganin tsawon wata guda ba su fadi ba su masassarar sauro, kuma in wani wata ya yi sai a ba su, amma sai da damuna ne cikin watan nan hudu na damuna ake ba da shi.
To galibi masara takan kama mutane sai ta ta'azzar zuwa halaka masu kan zo likita. Kenan ina kira gare ku likitoci.
To kiran da za mu yi da dai kaji alamu na masassarar cizon sauro kai yana ciwo, ikin kai na kasala, gabobi suna ciwo, ko da ba fali bane ka zo likita a diba a gani. In fali ne kaga sai a baka maganin shi tunda wuri sai ka samu ka warke. Amma in kai taushe hannu baka zo ba kana daukan magani na bakin tasha na akarci kasa na waye, to in ba ka karci kasar ba ita kasar sai ta karce ka. An ba a zo da wuri ba akai magani yana iya kawo higarwa, an yana galabaitar da su sosai higarwa in kwana sun kare su.
Ga tako zubar cizon sauro da illar shan jini.
Eh tana shan jini musamman abin da ake gudu. Kaga mace mai juna biyu jinin tana amfani da shi kuma yaron na amfani da shi, to in jininta ya kasance masassarar cizon sauro ta shanye kaga ba za ta haihu yaron ko ku aihe shi da karamcin jini ko ku aihe shi ma baya da rai ko ya sa ma bari gaba daya.
Malam Musa Alladi kenan da likita Sule Dangara Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
A gida Shaibu Mani, matsalar rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara shine musababin cutar nan ta tamowa. Matsalar da takan kama yara a wasu lokutan ma iyaye ba sa fahimtar cewa cutar tamowa ce. Halimatu Abdullahi ta zanta da wata ƙwararriya a fannin kula da ƙananan yara a wani asibiti da ke jihar Jigawa.
To ko menene alamomin wannan matsala ta tamowa ga ƙananan yara? Madam Florence Adebola ita ce shugabar da ke kula da ɗakin kula da yara masu tamowa a babban asibiti da ke birnin Dutse.
Abin da ya kawo wannan matsalan tamuwa ya fara daga ran da mace ta samu juna, idan ba ta cin ingantaccen abinci da ya kamata, za ki gan cewa ita za ta samu rashin isasshen jini, za ki gan kuma yaron in ta haifi za ta gan shi yayi karami. Idan ta haifi wannan yaron ba ta da isasshen nono, to daga wurin akan fara samun alamun shi wannan tamuwa daga jinjiri. Za ki ga cewa kansa yana fadawa, baya kiba, so baya samun isasshen nono. Wasu yaran kuma za ki ga cewa sun samu isasshen nono daga ran da aka haife su har zuwa wata shida da ya kamata yaro ya fara cin abinci. Za ki ga cewa ba za a ba ma yaron wannan abincin da ya kamata a lokacin. Wasu za ki ga sun kure wata takwas. Idan suka kai wata takwas din ma ba su san abin da ya kamata su ba yaron ba. Wani zai shiga, za ki ga sun fara a wata shida, wasu ma a wata biyar, amma za ki ga cewa ba su san menene ya kamata a ba wannan yaron a wannan lokacin ba. Daga nan za ki ga cewa yaron baya girma.
Da zarar mace ta ga waɗannan alamomi na ita wannan tamuwa a jikin yaranta, idan suka kawo shi asibiti, wace irin kulawa kuke ba su?
Farkon kulawa dai shine muka jawo hankalin mata su zo awo. A gurin awo muka koyar musu da irin kala-kalan abinci da ya kamata su ci
tun gabanin ma a haifi yaron.
Tun kamin a haifi yaron har sai wannan yaron ya kai wata shida, muka gaya musu suna shayar da yaro ba za su ba da ruwa ba, shi da muke kira exclusive breastfeeding. Har sai yaron ya kai wata shida, idan suka kai mukan ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci. Abinci da ya kasu kashi biyar. Na farko akwai carbohydrate, bangaren wannan shine su shinkafa, hatsi, doya, rogo, tuwo, taliya, su ne a wannan kashin. Sannan akwai kashi na biyu shine protein, shine akwai nama, kwai, madara, akwai kuma wake, wake mu na Hausa, waken soya, akwai riɗi, akwai gyaɗa a wannan kashin. Yawwa, akwai kuma wanda ya zo daga kitse shine fat and oil, man shanu, manja, man gyaɗa, man riɗi, man waken soya, duk suna wannan kashin. Sannan mineral and vitamin daga yayin itatuwa akan same su, daga kuma alayyahu akan samu su. Sannan akwai ruwa. To idan mace za ta ba yaro, ba a san ta ɗauki ɗaya ko biyu ta haɗa abincin nan. Idan ta ɗauki shinkafa ne ta zuba wake sosai, ta sa tumatir, ta sa albasa, ta yi da manja, ta dafa, za ta ga yaron nan zai samu duka sinadaran da ya kamata. Shawarin da zan ba su shine, idan mace da zara ta gan cewa ba ta da isasshen nono, ta zo asibiti. Wai za ta ga suna shan kunun kanwa, ba kunun kanwa za su sha ba, su zo asibiti za a ba su shawarwari. Mace ma da zara ta yi ciki ma ta zo awo. Don a wurin awon ne za a ba su shawarwari irin abincin da ya kamata su ci, da suna da ciki har in suka aihu, har za su yaye yaro za a gaggaya musu abin da ya kamata su ci.
Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa, Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar jiya Juma'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba Trump a watan Janairu, cewa Michael Flynn, mutumin da Trump ya nada a matsayin mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, na iya fuskantar buƙatar yayi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi a baya ga wata ƙasar waje. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi Litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a ƙasar waje. A jawabinsa ga 'yan Najeriya, Shugaba Buhari ya ce zai sanar da Majalisar Tarayyar Najeriya dawowarsa hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ta buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya su 46 da su na da gwamnatin Obama ta nada da su yi murabus nan take. Ba sabon abu bane sabuwar gwamnati ta buƙaci masu mukamin siyasa su aje aiki. To amma irin yadda umarnin ya zo kwatsam na da ban mamaki.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.